to sannan sai Allah ta'ala ya ce
awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم تظلمون
الله يقول أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم شن شن بزمن تو شريع أغري سبا شوى ديوى من هلكت دا الأمومي أغبانونسو ديوى الأمومي من هلكت دا سو أغبانونسو يمشون في مساكنهم سنة تفيا أتكي مرارا زمنسو inna fi dhalika laayat a cikin wannan wato al'amari a cikin wannan abinda Allah madaukakin sarki yace basu ganishi ba wannan halakar da waɗannan al'umomi da aka yi laayati akwai ayoyi da suke nuni akan kudrar Allah afala yasma'un ba to shin ba za su ji ba shin ba za su ji ba ji wanda yake zai amfane su wannan baya wannan wato wa'azi ne da Allah ya ƙara surar da shi na janyo hankali akan duba ya tsokaci ya zuwa ga ayoyi ayar farko da Allah ya faɗa shine alqar wato al'umomi da dama da Allah ya halakar da su gashi nan suna tafiya a wuraren zaman su wannan suna tafiya a wuraren zaman su zai iya komawa ya zuwa ga su waɗanda aka ce shin ba zai zamanto shari'a a gare su ba su duba wannan wato su wanda ake karanta musu alqur'ani ai suna tafiya a wuraren zaman al'ummomin da aka halakar kamar yayin da duk larabawan quraish za su tafi kasuwanci zuwa jordan sai sun bi ta madainu salih madainu salih gidajen alu samud ga sunan har yanzu ana ganin su sai sun wuce ta nan waje za su gan su ta tsakankanin gidajen suke wucewa hatta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi yakin tabuk ta ciki ya wuce da ya wuce yace kar ku shiga cikin gidajen waɗanda aka azabtar da su face kuna kuka ko kuma kuna kakaro kuka haka ya lullube kansa ya sunkuya ya gaggawar tafiya sai da ya wuce gidajen to yamshuna fi masakinihim kuna wucewa suna wucewa ta wuraren zaman waɗannan al'umomi da aka halakar haka za su zo su wuce ta rijiyar mutanen annabi shu'aib za su zo su wuce ta wato wannan buhaira din wannan tafkin da yake ba na ruwa ba irin ruwan al'ada tafkin da yake shine wurin da aka halakar da mutanen annabi Lut tafkin da in ka shiga ba za ka lime ba saboda yanda ruwan ya zamanto yayi tudu yayi karfin da ba a limewa a cikin sa ruwa ne amma ba za ka lime ba sai ka kwanta a kansa kamar yanda za ka kwanta a kan yashi amma haka dai jikinka zai baci da tabo wanda ruwan zai same ka to duk suna wucewa to wannan bai zamanto shari'a a gare su ba akan cewar Allah madaukakin sarki yana da ikon ya halakar da su kuma akan cewar Allah zai tashin alkiyama domin gashi su waɗannan sun yi zamanin su ya wuce Allah ya kawo waɗansu saboda haka kuma idan kuka yi kuka mutu wannan ba zai nuna ƙarshen rayuwa ba kenan ƙarshen al'amura kenan Allah zai kawo wasu saboda haka al'amarin na Allah ne wannan ba zai zamanto shari'a a gare su ba sai Allah ya ce afala yasma'un to shin yaya ba za su ji ba yaya ba sa ji wato ana fada musu abinda zai sanya su ji an fara da kaddamar da ayar ji akan ayar gani saboda tasirin ji yafi tasirin gani a wajen dan adam shi yasa ko ina alqur'ani za ka ga ana kaddamar da ji akan gani. To sannan Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruz, shin basu gani ba cewa muna koro ruwa ya zuwa ga kasa wadda take kekasassa. Fa nukhriju bihi zar'a, sai mu fitar da tsirrai daga wannan ruwan. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, wanda dabbobinsu da su kansu suke ci daga wannan tsirran da muka fitar da shi. To afala yubsirun, shin ba za su duba ba, ba za su gani ba, shin ba sa gani ne? Wato ga ayoyi nan iri-iri wanda za su nuna maka cikar kudurar Allah. Akwai wani wanda yake wannan ba Allah ba? Akwai wani wanda yake bada labarin cewa shi yayi ballantana ma har abin ya rikice a gabanka? Wato jiya ina ƙara tunani akan yadda ayar nan ta zo, qul yatawaffakum malakul maut, yace yanzu wannan akwai wani wanda ya zo ya maka bayanin ga inda ake, ga inda mutuwa za ka yi, kuma in ka mutu ga inda za ka tafi? Akwai wani science textbook da ya zo ya kawo maka wannan? Akwai wani theory na science da ya zo ya kawo maka wannan? Akwai wata tatsuniya ma wadda za ta zo ta gaya maka wannan? Amma Allah shi ne yake gaya maka ga yanda mutuwarka za ta kasance. Mala'ikan mutuwa ne zai zo, zai ɗauki ranka, sannan in ka mutu wajen Allah za a mayar da kai. Allah yana gaya maka wannan, bai kawo maka wani abu da zai rikitar da kai ba, cewa ai wani ma ya zo ya faɗa, bari na auna na Allah, bari na auna na wannan, in gani wanne zan yarda da shi. Allah shi ne ya gaya maka a harshen manzanninsa. Babu waɗansu wanda suka kawo bayanin rayuwa bayan mutuwa in ba annabawan Allah ba, a cikin littafan da Allah ya saukar. Daga Al-Qur'ani sai kuma sauran al-kutubus samawiyya, al-injila da at-taura da az-zabur. To wannan bai isa ya zamanto aya ba? To shi waɗannan ayoyi su Allah yake ta maimaitawa. Akwai wani wanda yake wani daga cikin waɗannan abubuwan kai koma ya zo ya yi da'awa ne, ya ce shi ne ya yi, ko da'awa ba wanda yake yin wannan. To tare da wannan sai Allah ta'ala kuma ya ce wa yaquluna mata hadha al-fath, kuma suna cewa yaushe ne wannan hukuncin wanda kuke cewa za a yi tsakaninmu da ku, za a bayyana ku akan cewa ku ne masu gaskiya, mu kuma mu ne makaryata, yaushe ne wannan hukuncin zai kasance? Allah ya ce suna faɗan haka. To an fuskanci su mushrikai da wannan wa'azi. Sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga jawabin da zai ba su, qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzaru, ce ne ranar hukuncin Allah imanin waɗanda suka kafirta ba zai amfane su ba, kuma ba za a saurara musu ba. Wato kyale tambayar da suke ba sai ka ba su amsa ba, don wannan amsar abu ne wanda yake Allah ne kadai ya sani lokacin da abin da Allah ya ce zai zo, lokacin da zai zo ba wanda ya sani sai shi. Kuma wannan yana daga cikin abin da zai sa su san cewar kai ba kage kake ba, ba kirkirowa kake ba, kai ma abin da ake gaya maka kai ma kana da mutakarka, akwai al'amarin na Allah ne, kuma kai ba kai ne Allah ba, ba kai ne mai al'amarin ba. Shi yasa sai ba a ce ya amsa musu da abin da suke so ba, sai aka ce ya amsa musu da abin da yake shi ne mai isa matuƙa, shi ne abin da zai faru a wannan ranar, ranar hukunci. Ranar hukunci wanda yake kaga an tabbatar da cewa tana nan tafi. To idan wannan rana ta zo, to ku shiga taitayin ku, ku ji tsoro na abin da zai same ku, domin imani a wannan ranar ba zai amfana ba. Za ku gaskata, amma a lokacin nan gaskatawar ku ba za ta amfane ku ba, kuma ba za a saurara muku ba, ba za a ba ku wata dama ba, ba za a ba ku wata fursa da za ku sake la'akari, da za ku sake komawa ku yi izina ku yi la'akari ba. Al'amarin an riga an kare shi. Sannan sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa'arid anhu, ka kau da kai gabar musu, wato rabu da su bayan ka gargade su, ka gaya musu abin da aka ce ka gaya musu, to kyale su da abin da suke yi. Suna tsangwamarka, suna maka izgili, suna kiran ka sunaye, suna danganta ka ya zuwa ga ƙarya, suna ƙaryata ka, kau da kai gabar musu, ba su ne a gabanka ba. Wantazir, kai dai ka saurara saukar hukuncin Allah. Innahum muntazirun, su ma fa sauraro suke yi, su ma sauraro suke yi, wai masifa ta same ka, suna sauraro su ga abin da zai same ka. To ka saurara, su ma suna sauraro, za ku gani. Al'aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan ƙarshe ga masu tsoron Allah ne. To kana jira, su ma jira suke yi, don su ai abin da suke faɗa, am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun, ko ka suna cewa mawaki ne da muke sauraron musibar mutuwa za ta zo ta same shi, ai abin da suke cewa kenan, ai mu kyale shi, ba mawaki bane, kamar an yi mawaka kamar sa. masifar mutuwa za ta zo ta gama da shi duk muhuta daga wannan abin da yake fada kamar yanda ya faru ga waɗansu mawaka to suna sauraro su ga saukar mutuwa akan ka to ka saurara su ma suna wannan sauraron za a ga wanda akiba za ta kasance a gare su wato akibar za ta kasance gare ka ne domin abin da suke sauraro kan cewar za su gani na kan cewar wato juyin zamani da masifar mutuwa za ta afku akan ka su huta daga gare ka to ba za su samu wannan ba bal kai ne za ka samu abinda zai sanyaya ranka ka ga abinda zai faru a gare su haka kuma ya faru ranar yakin badar yaje ya kira su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa shin kun samu abinda ubangijinku ya alkawarta muku gaskiya ne fa inni qad wajadtum ma wa'adani rabbi haqqa domin ni abinda ubangijina ya alkawarta mun na same shi gaskiya wannan ba tarihi ne ya nuna mana ba ba haka akai ba a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alqur'anin Allah yayi gaskiya abinda Allah ya faɗa kenan Allah ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima to yanzu mu amsa tambayoyi insha Allah akwai biyu a WhatsApp amin na farko akwai wanda yace a janyo hankalin jama'a masu tafiya a cikin jirgin Ethiopia daga Kano zuwa Jidda zuwa Addis Ababa domin jirgin yana sauka karfe 7:20 a Addis Ababa kuma ana shan ruwa karfe 7 a Addis Ababa ko 7:00 to waɗansu suna cikin jirgi duba da ganin cewar lokacin shan ruwa yayi a Addis Ababa sai su sha ruwa bayan kuma suna sama suna ganin rana amma agogo ya nuna cewa a ƙasa a Ethiopia a Addis Ababa an sha azumi saboda haka sai su dauka hukuncin ƴan Addis Ababa ne ba hukuncin ƴan sama jannati ba sai su sha ruwa to hakikatan wannan kuskure ne shi yasa wannan dan uwa wanda ya san fatawar da aka yi a wannan majalisi ya ja hankalin mutane a cikin jirgin ya ce kusan dai rabi ba su sha ba amma kusan rabin jirgin duk sun karya azumi to idan mutum ya karya azumi yana ganin rana hakika wannan rana ta azuminsa ya karya ta dole sai ya rama wannan azumi sai dai ba za a ce yayi kafara ba tunda ba ganganci yayi ba mutum idan yana sama zai la'akari da inda yake ne in annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Umar ka'ida ya bayar idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabati ash-shams faqad aftara as-sa'i idan dare ya fuskanto daga nan ya nuna gabas kuma rana ta juya baya daga nan ya nuna yamma kuma rana wato wuni ya juya baya daga nan kuma rana ta fadi kage yace wa gharabati ash-shams rana ta fadi to mai azumi ya karya azumi ya sha ruwa sai an cika waɗannan sharadin sai rana ta fadi ba sai agogo ya nuna kan cewa kana wajen da rana ta fadi ba kai sai rana a wajenka ta fadi to faduwar rana a wajenka shine ya zamanto baka ganin rana a sama kuma in banda ma rashin hakuri yayin da kake yin gabas rana tana saurin faduwa yayin da kake yamma ne za ta dade bata fadi ba sai kai ta tafiya kana ganinta in ma kaje da ƙara tafiya sai ka ga ta dade ƙaro sama saboda saurin jirgin sai ka ga ya je wajen da ranar a lokacin nan bata kai a ce ma tana can inda da ta wuce ba sai ka ga kamar wato ranar ta sake dagowa sama amma in kana tafiya gabas haka za ta rinka raguwa haka za ta nan da nan za ta fadi saboda kada a rinka gajan hakuri wannan jawo hankali ne musamman yanzu ana ta tafiya umra kuma daga cikin jiragen da ake tafiya da su a cikin jirgin Ethiopia ne kuma ana samun wannan saboda haka sai a fusga tambaya ta biyu wani dan uwa shi kuma yake cewa dan Allah wai menene hukuncin gaisuwar azumi da ake yi din nan a ce yaya ibada me hukuncin ta an shari'a ne in an gaisa da mutum sai a ce yaya ibada wato mutane wani lokaci suna da zurfafawa suna da zafafawa wannan al'ada ce dan an ce kamar mutum an zo yaya kwanan iyali yaya mutan gida yaya zafin garin nan in ma hadda na fulani yaya kaji yaya nagge yaya duk sai an yi wannan tambayar kuma hanya ce ta wanda yazo wajen ka ya sake kana fada yana fada kana fada amma ba ka zo ka zauna kai masa assalamu alaikum ya ce salam yayi dinkin ba kai kanka ba za ka sake ba amma in ka fadi wannan sai ya saki jiki da kai to al'ada ce amma in aka mayar da abun wani abu na wani hukuncin addini da ake so a ji dan a mayar da shi a ce a wannan bid'a ne ai sahabbai ba su irin wannan gaisuwar ba to shikenan ka je muka sa wa mutane hukumi na ba gaira ba dalili wannan al'ada ce ba addini bane saboda haka idan mutane in ka zabi cewar in an ce yaya azumi ya kishirwa ya ibada in ka ce alhamdulillah kai zikiri in maimakon ka ce alhamdulillah ka ce Allah ya karba mana ka kai addu'a shikenan ta amfane ka ta amfane shi kun taimaka ma juna wajen zikirin Allah saboda haka da Allah kar a tsananta to sannan dangane da fatuwar da na amsa tabbacin tafiya zuwa wata akwai wanda daga cikin ƴan uwa ya turo yana cewa saboda ayar ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan kar wai amsar da nayi cewa ai tafiya Allah ya ce ai a bayan ƙasa wannan kar a dauka kan cewa zai toshe hanya na wato kokarin zuwa sararin samaniya da ake yi da kokarin gano abubuwa da ayoyi abinda ake cewa space exploration a inda ma bincikar ai wannan ba abinda nace shi wanda yake cewar shin ya kamata ya je wata dan ya ga aya cewa ne babu bukatar wannan ba wai nace ba za an yi space exploration bane tare da cewa ita wannan aya waɗansu suna cewa wannan nuni ne akan cewa wato umarni ne na nadabi cewa tunda ba za wato la tanfuduna illa bi sultan ba za ku iya fita daga cikin iyakokin sama da ƙasa ba sai da hujja sai da sultani sai da ƙarfi to wannan kamar ishara ne akan cewa ku nemi ƙarfin amma kusan jamaahirin masu tafsir ba su tafi akan wannan fassarar ba fassarar da suka fi shine cewa wannan ayar ta ajizi ce cewa ba za ku iya fita daga cikin sassan sama da ƙasa ba to tunda ai ma cewa ake ku fita daga cikin sassan sama ina za ka fita daga cikin sassan sama in ka fita daga cikin sama ina kenan ai babu wani abu a wajen sama sai al'arshi to da ka ba zai yiwu ka je ba shi yasa Allah ya hikaya a cikin suratul jin suka ce su aljanu din wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba sun san ba za su iya ba kuma mun tabbatar kan cewa ba za mu gagari Allah a cikin ƙasa ba ba za mu gagare shi a wajen gudu ba wato ba inda za mu gudu mu tafi kuma abinda ayar take faɗa kenan ta suratul rahman wallahu ta'ala a'lam to sai wannan kuma yake cewa Allah ya ƙara malam ilimi da lafiya da nisan kwana Allah ya albarkaci rayuwa tare da mu baki daya menene asalin kabbara bayan kammala duk sura daga suratul fil zuwa nas a yayin da mutane da mutum yake saukar alqur'ani mai girma wannan sunna ce ta alqurra waɗansu daga cikin qurra'u na kufa suna yin haka yayin da suka zo ƙarshen suratul duha ba suratul fil bane daga alam nashraha ne waɗansu kuma suna farawa tun daga wadduha wannan sunna ce ta alqurra amma babu wani abu da aka ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafan hadisi da isnadi sai dai wannan zai iya zamantowa yana daga cikin al'amal al-mawruf aiki wanda aka same shi wanda ko ba a samu riwaya ba an samu wato sanannun makarantan alqur'ani cewa yayin da suke karatun alqur'ani haka karantar da su cewa idan aka zo daga cikin za a fara aka gama wadduha in za a karanta alam nashra sai ayi bismillah Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahil hamd sai ayi bismillahir rahmanir rahim sai a karanta a kowace sura sai a karanta waɗansu kuma kawai sai Allahu akbar din bismillahir rahmanir rahim wannan Imam Ahmad kamar yanda Ibn Qudama da dadewa na gani ya ambata a cikin Al-Mughni cewa wannan sunna ce ta Al-Qurra da suke yi a Kufa Qurra'ul Kufa kuwa sune Hamza da Kisa'i da Asim Hamza da Kisa'i da Asim sune garin Kufa sune ya tara Qurra'u har guda uku ya tara su sun kwashi sun na'am sannan wannan yace malam menene sannan tabiyu yace malam menene hukuncin yin sujudu tilawa yayin da mutum yake sallah ta nawafil ko farilla sannan kuma ya ake yi eh kamar yanda ake yi din kaga kuka gani ake yi a cikin sallar tarawih da kuma sallar farilla ma yayin da limami yake ya karanta aya da yake akwai sujada zai kabbara ya sujada haka shi ma idan yana sallar sa ta nafila shi kadai ko sallar farilla ya karanta aya da take da sujada to sai ya kabbara ya sujada sannan ya kabbara ya dago wannan yi sunna ne amma ba dole bane idan ya karanta bai yi sujadar ba babu laifi domin kamar yanda aka ruwaito wani ya karanta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi sujadar ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sujadar tare da shi ba sai yace ai kai ne limamin da ya tambaye shi me yasa ni baka sujada tare da ni ba ya rasulullah sai kuma kai sujada daga shi wancan sai yace ai kai ne mai karatu yayin da baka karanta ba shi yasa ban yi sujada ba shi kuma yayin da ya karanta ne sujada tare da shi to kaga da yake bai karanta ba bai lizimta masa sai yayi ba ya nuna yin sujadar ba lazimi bane amma mustahabbi ne a tabu dake na'am to yau wadansu jiragen suna sanarwa to in sun sanar baki alaikum amma in ba su sanar ba zaka iya tambayar su kace rana ta fadi tunda kamar in ana tafiya ta yamma kaga ba za ka ga faduwar ranar ba sai dai in jirgin ya dan kaikaita amma shi pilot yana shi in ka je daga baya in ka leka ta jikin taga zaka iya dan gani in ranar tana nan in tana nan sai ka ijtihadi gurgurdan ikon ka dai to sai wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi mai amfani Allah ya ji kan magabata amin malam azumi ake bi na guda 7 to malam na rama guda 4 saura 3 to Allah bai bani iko ba da nayi tambaya sai aka ce wai kowanne daya yana mazaunin 60 wani kuma yace sai na rama kuma sai na ciyar to malam me wanne ne daidai Allah ya kara malam lafiya ina babu zancen mazaunin 60 wannan duk wanda ya gaya maka wannan ya azabtar da kai abinda yake a kanka shine zaka rama wannan guda 3 sannan ga kowace rana ka ciyar da mutum daya shi ma idan rashin ramuwar guda 3 kai ne bisa sake amma in kana da uzuri da ya sanya bakai ba kamar alal misali ka kasance mai yawan tafiye-tafiye ko kai ta jinyar rashin lafiya ko kuma lokacin da ya zamanto sauran kwana 7 azumi ya zo sai kai 4 kafin kai 3 sai rashin lafiya ya zo maka ka fadi rashin lafiya baka rama guda 3 ba to anan wajen babu sake a gare ka sai kawai ka rama 3 ko ciyarwar ba za ka yi ba ciyarwar idan ya zamanto kai sake wajen rashin ramawa hawan Ramadan din yanzu to shine bisa fatawar sahabbai an rawaito fatawan nan daga Ibn Abbas daga Ibn Umar to sai kai ka ciyar kamar yanda yake masabar Imam Malik rahmatullahi alaihi to sai kuma wannan yace Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana ya ji kan iyayenmu baki daya amin malam kai magana akan girmama bako kamar yanda musulunci yayi bayani to bakon da yazo ba tare da sanarwa ba ya halatta a girmama shi ai shine bakon wanda yazo tare da sanarwa ai gayyatar sa kai ai wannan shine bakon jama'a wanda ya zo maka ba tare da sanarwa ba shine ya cancanci wannan girmamawar shi aka bashi wannan haƙƙin saboda haka kada a ɗauki al'adar turawa wannan al'adar turawa ce cewa idan mutum ya zo maka gida ba tare da ya sanar da kai ba to kar ma ka buɗe masa ƙofa wannan al'adar turawa ne wanda yake baƙo matafiyi in ya zo maka to yana da haƙƙi sai dai kuma duk da wannan akwai la'akari da barna kawar da barna dar'ul mafasid a zamani irin wannan wanda baka san irin wato baka san mugu ba ko baka san wanda yake zuwa da mugun niyya ba to wannan kai tsantseni kai taka tsantsan ko ka dauki matakai wanda zaka tabbatar kan cewa ka nemi kariya ga kanka ga iyalanka wannan wajibi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ya kwanda suka yi imani ku dauki matakan kare kanku saboda haka ba zaka ce zaka bude kofar ka ga kowa ba ya zamanto kana shigo da miyagu cikin gidanka ko kuma kana bada damar da za a ce kai kanka mai saukar miyagu ne dole sai da tsantseni wannan ba zai hana kai bincike ba idan kai bincike zuciyarka ta nutsu akan cewa wannan ba mugu bane wannan ya cancanci wato ya zamanto ibnu sabil to sai kai masa abin da ya dace na haƙin bako wallahu ta'ala a'ala to sannan akan maganar ramuwar azumi da aka yi a karatun da ya gabata matata wancan azumin tayi shirin ramawa to a azumi na biyar wani malami ya ba mu fatawa akan za ta iya ciyarwa tun daga nan kuma ta ci gaba da ciyarwa to bayan sallah Allah ya sa ta haihu yaron ya rasu yanzu kuma tana da wani tsohon ciki to meye matsayin wannan azumi da ta ciyar da kuma wannan da dama tun farko tace tana so ta rama wannan azumi da ta ciyar tunda an mata fatawa duk da yake wannan fatawa mai tsananin rauni ce amma an ruwaito wannan kaulin daga Ibn Abbas duk da yake kauli ne mahjur dukkan mazahibul arba'a ba wanda ya tafi akan wannan kauli amma tunda ba san rai ta bi ba wani malami ne yayi wannan katobarar ya je ya gaya mata wannan fatawa dan kato duk wanda yayi magana da irin wannan katobara ce in can gaskiya bai dace a faɗi wannan ba saboda an yi ta bayani akan wannan cewa magana ce wanda take ba ta da dalili magana ce wanda take ba ta da dalili ita kanta riwaya daga Ibn Abbas ba ita ce kadai riwayar da aka yi masa ba me yasa zaka dauki wannan magana ta Ibn Abbas bayan isnadin ta ma akwai magana akan sa sai ka bar sauran riwayoyin da aka zo daga Ibn Abbas kuma ka saba mazahirin alqur'ani ka saba mazahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan magana ce ta ijtihadi ka saba to ba isa a ce maka wannan magana akwai wato akwai abin da bai dace a ciki ba amma in ka ci karo da zahirin alqur'ani za a iya sifanta ta da rauni za a iya sifanta ta da cewa ta ratse hanya to amma tunda ta yi ne bisa fatawa wannan ranaku da wannan ciyarwar da ta yi ba za ta rama su ba amma yanzu wanda yake idan amma sauran wanda yanzu yake kanta za ta dauke su ne a matsayin ramawa za ta yi ba ciyarwa za ta yi ba wannan shine sahihi tabarwacin fatawa da aka yi mata ba ta da inganci wallahu ta'ala a'ala sannan wannan yace ya sheik barka da ibada Allah ubangiji ya kara lafiya da nisan kwana masu albarka ya ji kan hajiya da sheik zarban amin ya sheik tambaya ta ita ce farkon kwanakin wata yana kamawa tun magariba haka lissafin kowace rana a musulunci tana shiga da zarar magariba ta yi to amma ina ganin mu a Hausawa idan an yi haihuwa ko mutuwa bayan magariba ko cikin dare in dai bai kai bayan asuba ba to ba a lissafin sa a cikin wannan ranar sai dai a ce jiya mu lissafin sai bayan asuba yake farawa don Allah malam yaya abun yake mutuwa ba ta da wannan ma'ana amma dai haihuwa ita ce take da wannan wannan kuma sabani ne tsakanin Imam Malik da jumhurin malamai kan cewar idan wato haihuwar da aka yi bayan sallar asuba ce to ba za a yi lissafi idan bayan sallar asuba ce to ba za a yi lissafi da wannan ranar ba wato idan kamar a ce ranar juma'a bayan sallar asuba to sai a dauka kan cewa sai a dauka asabar ce ranar farko asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a shine ranar bakwai ranar da za a yi wato suna amma idan kafin sallar asuba ne to za a yi lissafi da wannan ranar sai ya zamanto juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ranar nan za a yi suna in kafin sallar asuba ne wannan abu ne wanda yake banci lissafin kwanakin da za a yi a suna amma dangane da mutuwa ina ruwanka da cewa ran da aka yi kana so ka san kwana so ake ai sadakar uku kenan da sadakar bakwai to sadakar uku da sadakar bakwai ba ta da asali a cikin addini kar ai la'akari da wannan amma hakika yanda ba wai larabawa ba yanda musulunci ya zo haka ake lissafi dare yake zuwa kafin rana saboda haka daren da aka ga wata ramadan ya shigo shi yasa zaka ga a harami daga zara an ce yau daren ramadan daren ɗaya ga wata ake fara yin tarawi sannan wannan yace na kasance al'ada ta kwana bakwai nake yi bayan nayi family planning kuma kwana 14 wani lokacin ma sai na sha magani sannan zai dauke shin mallan yaya zan yi da azumi to ai ke kika janyo makanki tunda kika yi family planning dole al'ada ki ta rikice saboda haka zaki aiki da abinda zaki aiki da tamizin da kike da shi idan jinin yazo a sifar jini na al'ada ki bar sallah in yazo ba a sifar jini na al'ada ba sai ki ci gaba da yin sallar ki kuma ki ci gaba da yin azumi idan kuma kika ga jinin bai daya ne to sai ta yi al'ada ki ce ta canza maimakon kwana 7 ta koma kwana 14 duk zaki dauka a matsayin al'ada ne matsawar bai wuce kwana 15 ba in ya wuce kwana 15 ne to shine dole zaki wanka ki rinka sallah kuma ki rinka yin azumi saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin irin rikicin da ake samu ga masu yin wannan abubuwan na family planning to sai wannan akwai wata doguwar tambaya ban san ka karanta ka bani kulasa wannan yace malam Allah ya ji kan hajiya ya ƙara wa rayuwa albarka amin malam tambaya ta shine menene hukuncin dan da yake kokarin yi wa mahaifansa nasiha akan wani abu da suke aikatawa ba daidai ba amma sai mahaifiyarsa take jin haushin haka har take furta kalamai marasa dadi akan yaron shi kuma yaron baya son maganar ko sirrin gidansu ya fita waje kuma gashi shi kadai ne yayi shi kadai ne yayi karatun zamani da na addini a gidan har yake iya fada musu gaskiya amma sai mahaifiyar take yaban sauran da ba sa fada mata gaskiya akan kuskurenta shi kuma take kallon sa marar biyayya malam dan Allah a taya ni da addu'a domin an karbi credentials ina a wajen daukar aiki to Allah ya sa ka samu a wannan ba lalle ta yi uslubin ka ne ko yaushe mutum ya rinka zargin kansa kar ya rinka zargin wanda yake yi ma kana kokarin fadan gaskiya ga iyaye abu ne mai nauyi saboda suna da haƙƙin ka tausasa musu kuma wato har zaka gaya musu abin da yake shine daidai ballantana kuma su suna da matsayi na musamman wajen yin nasiha akan addini saboda haka kai kardadan hanya wadda take kyakkyawa wadda zaka rinka gaya musu kuma ka rinka neman taimakon Allah kada ka gajiya kuma kai hakuri akan duk abin da zai zo maka kada ka rinka zakewa kana takama kan cewa ai kai gaskiya kake fada kai ka sani su kuma basu sani ba kai kai karatu su basu karatu ba saboda haka zaka jefa musu ita yanda ya cancanta ko su dauka ko su ki gaskiya kake fada kar kai irin wannan tunanin wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya shirye da mu tafarki madaidaici na'am dabara yanda yake za su iya dauka wani lokaci ba lalle ya zamanto daga fuskar sa ba gaskiya ne zai iya sanya sa'o'in su 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 gaya musu na'am yana tambayar me
yana tambaya
eh kai aure
sai shekara ko
za ta ba wa iyayensa me? Kyale dai saboda lokaci ya kure. Jama'a akwai sanarwa wanda yake za a yi. Wannan majalisi namu na yau insha Allah shi ne majalisin da za mu dakatar da karatun tafsiri wannan shekara sai Allah ya kai mu baɗi. Amma a maimakon nan insha Allah akwai jerin gwanan muhalarori da lakcoci wanda malamai za su zo su gabatar a wannan masallaci insha Allah muhadara ta farko malam Sheikh Naibi malam Ali Abdul Qadir zai gabatar da ita gobe akan ciyarwa a cikin watan Ramadan sannan da GB da gata wato ranar 20 da ranar 21 Dr. Muhammad Nazifi Inuwa zai kaddamar da muhabara guda biyu akan Ramadan watan Al-Qur'ani sannan ran 22 da ran 23 malam Aminu Adam Naibi zai gabatar da rayuwar salaf a cikin watan Ramadan kwana biyu sannan ranar 24 da ranar 25 Dr. Nura Abdullahi zai gabatar da muhabara Ramadan makaranta ce ta horo sannan ranar 26 Dr. Nur Sani shi ma ɗaya daga cikin limamanmu na masallacin Dorayi zai gabatar da muhabara Ramadan a cikin tarihi sannan Dr. Khidr Bashir shi ma zai kaddamar da muhabara Maza ba'da Ramadan me zai biyo baya bayan Ramadan sannan rana 27 za a dan canza jadwalin saboda waɗansu da zasu guda biyu zasu yi daya ranar 27 za a yi khatamar majalisin wanda malam Abdul Wahab Abdullah zai zo yayi ya amsa tambayoyi sannan ya khatamar majalisin larura ce ta zo ta tafiya wanda yake kuma tafiyar tana buƙatar biyayya da ba za a saba ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairi amma insha Allah za mu dawo da ranar 28 ina fatan Allah ya da saukar da za a yi ta tahajjud da ni za a yi insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akwai yar uwa matar Alhaji Amin dan tata Hajiya Rabi, mahaifiyar Alhaji Tajuddin dan tata, jiya da daddare Allah ya mata rasuwa bayan jinya mai tsawo ta wajen shekara 3 da rabi. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ka gafarta mata wannan jinya da ta yi. Allah ka sa ya zama to kafara a gare ta. Allah ka sa aljanna makomarta. Allah ka kyauta bayanta. Allah ka haska kabarinta. Za a yi mata sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a binne ta a makabartar Baqi'a. Muna roƙon Allah ya bata abinda ake samu ga wanda suke cikin wannan makabarta ta ceto da kuma shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare ta. Ya'yanta kuma da mai gidanta da sauran ƴan uwanta kuma Allah ya ba su hakurin wannan rashi. Akwai dan uwanmu Alhaji Bako wanda kullun yana tare da mu a majalisin nan, kun ji shi shiru kwana biyu ba shi da lafiya. Muna roƙon Allah ya ba shi lafiya. Allah ya inganta masa lafiya. Tiyata da za a yi masa Allah ya sa ta zamanto cikin nasara. Allah ya inganta masa lafiya. Mu ma kuma Allah ka ba mu lafiya. Iyayenmu Allah ka gafarta musu. Ya'yanmu Allah ka shirye su. Allah kai mana maganin fitinar shaye-shaye a cikin wannan al'umma. Allah kai ba mu, Allah ka sanya mu mu dace da tsayuwar daren Lailatul Qadr. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimahu wa jawami'a wa awwalahu wa akhira wa zahirahu wa batina wa nas'aluka ad-darajatil 'ula min al-janna. Allahumma ihtim lana bi khair waj'al aqibata umurina kulliha ila khair. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.